Yau da Gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen na ranar Litinin 31 ga watan Agusta. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage,
Ibrahim Jarmai,
da ni Maryam Dauda.
Kamar kowace ranar Litinin, shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewar ma'aurata. A yau za mu duba yadda zamani ke tafiya da kuma yadda abubuwa ke canzawa. Ko akwai iya shekarun da suka fi dacewa a ce yarinya ta fara kula samari ganin yadda zamanin yanzu yake?
A zamanin yanzu zaki ga wata yarinyan shekarunta bai kai ba a ce har tana da saurayi, amma kuma sai ki gani iyaye sun bata samari suna zuwa mata zance da bai kamata ba. Akwai munzalin da yarinya in ta kai wanda za a iya barinta ta tsaya har ta yi zance da namiji. Akwai kuma lokacin da bai kamata ba a ce yarinya ta tsaya tana zance da namiji.
A fannin kimiyya da fasaha, abin da ya sauƙaƙa ƙulla zumunci ta waya ko ta hanyar yanar gizo daban-daban. Amma ko akwai yadda za a yi tafiya da zamani da ci gaban da aka samu ta wajen kafa tushen zumuncin aure na gari?
Ka san ko menene iya tafiya da zamani? Shi kanshi neman auren da ake yi yanzu, in za a yi shi ai ba kowa ne yake yin haka ba. Biya har yanzu akwai yaran da in zaka zo gurin su, gidansu zaka ci. A gidansu akwai inda za su zauna, za ku yi hira ku gama, kowa ya kama gaban shi. Ka zo yau, ka zo gobe, ka zo jibi, you are serious. Ka aiko iyayenka. Iyayenka sun zo sun yi magana, an san da kai kuma an san maganar neman aure kake ne. Kaga wannan ai abu ne mai tsafta.
Kafin ku ji waɗannan bayanan, za ku ji amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako. Lami Sumayya Murtala kuma na nan tafi da filin da fadafe, inda yau za ta koya mana yadda ake yin miyar ganye. Sannan kuma za ku ji ra'ayoyin masu sauraro akan wasannin da aka yi a ƙarshen makon nan. Ku biyo mu ku ji duka waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Mace-macen aure na ƙaruwa a al'ummar mu yanzu, musamman ma a nahiyar Afirka, wanda ba haka bane a zamanin da. Waɗanne dalilai ne ke sa auren yanzu ke saurin mutuwa, kuma ta yaya za a taimaka wajen raguwar mace-macen aure? Tambayar mu ta ƙarshen mako kenan. Ga yadda kuka amsa wannan tambayar ta shafin mu na Facebook. Dole ne mace-macen aure yayi yawa tun daga kwaɗayi, dogon buri, rashin bin dokokin shari'ar musulunci, tun daga neman aure har auren da zamantakewar aure, domin Allah ya shimfiɗa nashi dokokin neman aure, yin aure da yadda ya kamata a yi mu'amalar zaman aure. Sako daga Sa'adatu Precious.
Salamu alaikum filin yau da gobe. Hakika dole aure ya dinga mutuwa a ƙasashen mu na Afirka. Dalili na kuwa shine da yawan mata sun dauki aure hanya ta aji daɗi kawai, basu dauke shi ibada ba. Domin wasu kan azawa mazaje larurorin da suka wuce kima. Idan mai gida bai yi ba, shikenan an fara samun matsala kenan. Ko yawan zuwa biki, da yawan fita yawace-yawacen banza har ma da na wofi. Sako daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa.
Wallahi a mafi akasarin abin da yafi kawo mace-macen aure a wannan lokacin shine rashin hakuri, wato kin kai zuciya nesa. Akwai rashin kyakkyawar kulawa tsakanin ma'aurata. Rashin ɗaukar uzuri akan abin da bai taka kira ya karya ba, da yawan zuga, Allah ya kyauta. Sako daga Murtala Bawale kukar samu.
A gaskiya abin da ke kawo mutuwa aure shine rashin sanin daraja auren. Gaba ɗaya magana aure ta koma hannun mata. Kuma alal haƙiƙa mun san cewa duk inda mace ta shige gaba wajen jan ragamar wani babban al'amari, to dole sai an samu matsala. Sako daga Bashir Muktar Yusuf Zaria.
Yau da gobe, mafi yawan mace-macen aure laifin matan ne, ba su haƙura da abin da Allah ya hore wa mazajensu, sai hangen wasu, daga nan sai rashin zaman lafiya, sai kuma rabuwa. Rage kwaɗayi da san zuciya shi zai kawo raguwar mutuwar aure a ƙasashen mu na Afirka. Sako daga Isa mai buga batun.
Rashin ilimi da talauci suke haddasa saurin fushi, Sauran fushi kuma na iya haifar da kowace matsala. Sako daga Mahmud Shehu.
Yau da gobe, ni a gani na abubuwan da suke sanya auren yanzu baya yin karko sune kamar haka. Rashin hakuri a tsakanin ma'auratan, yin ƙarya a lokacin neman aure da dai sauransu. Sako daga Isuhun Dila Parking.
Tabbas yau da gobe, yawaitar rabuwa aure akwai ta, amma sai dai wata rabuwa ba laifin ma'auratan bane. Akan samu sanadin rabuwa daga wasu iyaye masu yin katsalanda a harkar ma'aurata, wanda a sanadiyar haka har sai ta kai ga rabuwa. Sako daga Sade Sa'idu Daura.
Zaure matasa yau zai dora akan inda ya tsaya a makon da ya gabata, inda yau za su duba yanayin soyayyar zamani da kuma rawar da al'ada ke takawa a harkar soyayya. Maryam Dauda ce ta jagoranci wannan zauren tare da Malam Abubakar Sadiq da Fatima Isa da Salma Ahmed da kuma Mufida Yunusa. Amma da farko, Maryam ta fara da wannan tambayar.
Salma, kina ganin akwai lokaci a rayuwar yarinya da za a iya cewa ta kawo jiki lokaci ne da za ta iya mai yiwa yin soyayya da wani saurayi kuma ta tsaya a kan shi irin ko kai ko rijiya?
To, kamar yadda Fatiman ta faɗa haka ne, akwai munzalin da yarinya in ta kai wanda za a iya barinta ta tsaya har ta yi zance da namiji. Akwai kuma lokacin da bai kamata ba a ce yarinya ta tsaya tana zance da namiji. Domin za ki ga a zamanin yanzu za ki ga wata yarinyan shekarunta bai kai ba a ce har tana da saurayi. Amma kuma sai ki gani iyaye sun bata samari suna zuwa mata zance da bai kamata ba.
Mufida, a ganin yaya shekarun yarinya ya kamata ya kai kafin a ce eh wannan ta isa ta hira da saurayi kuma ta ce eh wannan saurayi na ne?
Eh to, ni dai abin da zan ce kamin in faɗa shekarun, a duniyar yanzu da muke ciki ya kamata iyaye su fara koya ma yaransu tun suna kanana soyayya, domin in sun koya musu tun daga gida, kinga in sun fara soyayya a waje ba za su ji tsoro su kawo gida ba. Domin in sun fara kawo gida, zaki ga iyayen sun saba da su tun a lokaci. Amma kinga in iyayen ba su koya musu me soyayya tsakanin mace da namiji ba, zaki ga in sun fara suna tsoro suna tafiyan waje. Sannan in abin ya zo kuma yayi sai ya dami don ba su koya musu ba kuma suna tsoro. So wannan duniyan yanzu ya kamata kowane iyali su koya ma yaransu maganan tsakanin mace da namiji.
Duk mu koya ma ƴaƴanmu, to da me zamu fara koya musu?
Za a fara koya musu, za a iya ce musu wane kaza, kinga yanzu duniyan yanzu nan ya kamata in kin haɗu da namiji in yana son ki daga waje. Amma bari ina son yi magana a shekaru kaman shekara zuwa 12, yana da kyau iyaye su koya ma yaransu. Domin daga 12 zuwa 15 zuwa 18 kamin lokacin mace ta fara zama mace, so idan lokacin yayi kinga in ta sani sai ta kira yata ta ce mata yanzu fa in kin haɗu da wani namiji kina so ki kawo shi mu gan shi.
Ko kuma yana son ki?
Eh, in yana son ki, in kuma kinga ya dace kina son shi, ki kawo shi gida mu gan shi. In mun ga ya dace sai mu supporting din ki ku ci gaba zuwa lokacin da ko aure zai kawo ko kuma ba san inda za ku iyakar da soyayyan ba.
So iyaye ya kamata su fara haka da ƴaƴansu. Barin jefa tambaya daya, kowannen ku na iya amsa wannan tambaya. Akwai rawar da al'ada ke takawa a harkar soyayya tsakanin saurayi da budurwa?
Sosai. Al'ada ta kunshi duk kusan abubuwan soyayya. Dan a al'adar Bahaushe yawanci su ƴan mata akwai dan mizani irin yarinya, idan musamman ma idan ba ta makaranta kamata yi a ce to wance a al'adance ma kuma da addini, dan kusan al'adar Bahaushe tafiya take da addinin Musulunci. Idan namiji yana son mace zuwa yake samu mahaifinta ya nemi izinin nemanta, al'adar Bahaushe kenan kuma addinin kenan, sai i nemi izini. Idan an bashi izini ita yarinya sai a basu dama su daidaita kansu. Idan sun daidaita su iyaye sun ga yayi daidai da mutumin da ake so a zaba wa yarinya shikenan. Al'ada ya taka rawa da dama a cikin harkar soyayya. Na biyu shine kaman a yanzu a wannan zamanin yanda ƴan mata ake soyayyar na zamani ba na al'ada ba, an mance da al'ada, ana al'adodin Turawa. Musamman ma al'adar mu tana da muhimmanci sosai, saboda al'adance babu yanda za a ci mace ta kai wa namiji ziyara. Al'adar Bahaushe ta hana wannan. amma wani yanzu a wannan zamanin abinda kusan ake yi kenan sosai mace ta kai wa namiji ziyara namiji ya zo ya dauke ta daga gidansa su fita duk wannan al'ada Bahaushe ta hana wannan so al'ada yana da muhimmanci cikin soyayya ya kamata mu rinka duba shi sosai
to Sadiq bari da gare ka namiji ka ji bayanin da Fatima ta yi a akan al'ada irin tamu ta Hausa yaya ka amince da wannan bayani da tai
to kafin ci gaba da magana ina so dan yi tsokaci a cikin maganar da Mufida tai idan magana ta tana so ta zama magana mai karfi a yanda na fahimta idan saurayi idan budurwa ta hadu da saurayi saboda ita ce take da rinjayi dan ita ce ba wuya zaki ga matsala ta faru ita take fara take nuna cewa akwai damuwa so da haka idan ta hadu da saurayi wanda har ta tabbatar tana son shi ko kuma yana son ta ina gani ya kamata ta fara kawo shawara gida ni fa yau baba na hadu da wani kuma na ga fa ina son shi in har ta kai manzalin
da amma ya nuna mata so din kenan ko
eh abinda nake nufi kenan amma in har shekarunta sun kai saboda idan ba a ba mace dama ba shi yasa wani lokaci sai ki samu yarinya ta gudu a ce ai daga gidansu an yi kaza an ha kawai shekarunta ba su kai ba mai kwanda ta kawo shawara su kuma suka ga shekarunta ba su kai haka ba sai su zauna da ita yanzu ke wance har shekarunki sun kai kika sai a ba ta shawara amma idan aka kore ta da abin to a ƙarshe sai lokacin da ake so al'adar ta zo ta taka rawar da zai kamata ta taka kamar yadda Fatima ta ce al'ada tana tafiya daidai da addini ne sai lokacin da ya kamata al'ada ta zo ta taka wannan rawan ganin sai kuma ya zama ba zai yiwu ba saboda a lokacin abin ya riga ya lalace soyayya ta yi karfi a zuciyar yarinya shi ma kuma saurayi soyayya ta riga ta yi karfi a wurin saboda haka zai kokarin in an hana shi zuwa gidan zai kokarin ya bata damar musamman ma yanzu yadda waya ta yi yawa zai buga mata waya ko ba wayar ta ba saboda ƴan mata yanzu a wayar babansu zaki ga ba su yi sabin lamba ba amma idan ta dauka kawai tana ta haddace lambar saurayin tana daddanna akwai kirrin tai flashin ɗansa ya san ina za su haɗu flashin kawai za ta masa ya san ina ne gurin haɗu su wannan gindin bishan ne a kan dutsen can ne a alliance malam mata ne layin yahaya mai manja ne sun sani so da haka idan ba a yi wannan ƙoƙarin tun suna yara an ba su wannan shawarar ga abin da ya kamata su yi wanda shi ne hanya da ta fi dacewa ba to a ƙarshe lokacin da ake so al'ada ta taka rawar ta sai ya zama ba zai yiwu ba wannan ina ganin shi ne
to yanzu maganar waya da Sadiq ya kawo mu ga wani zamani kuma daban wace irin rawa harkar wayan nan ke takawa a soyayya tsakanin mace da namiji koda ba saurayi da budurwa bane Mufida
yanzu dai zamanin handset ya zo so idan sun fara ko in daga gida basu ba su dama ba kin ga saurayi ma zai iya siya waya ya ba ma na macen ta boyar duk lokacin da yana neman ta ko ba turu wayan mamanta ba za su yi su kira ta ita kuma sai ta boye so yana da kyau da iyaye su dinga ba ma yaran su dama kuma idan sun musu in sun fayyatar da su kin ga bara dinga samu damuwa ba
wato kada iyaye su yi tsanani kenan a sakan mu yarinya ta samu wayan kanta ta rika hulɗa da wasu da ba abin da ba dole sai ta bangaren uwarta ba kina ganin zai inganta tarbiya
eh zai iya domin kin ga iyayen su nuna cewa ba su son soyayyen da yarinyan take
shikenan Salma barin zo gare ki ke kuma yaya kike ganin irin rawar da harkar waya ke takawa a tsakanin soyayya da saurayi da budurwa
ban ma san me zan ce ba
fadi kina hira da saurayinki a waya
ina hira da saurayina a waya sosai to yana iya kara soyayya wani lokacin sannan wani lokacin kuma gaskiya matsala ne abin da yasa nace matsala ne zaki ga kina tare da saurayi maybe yana da wasu wayoyin daban ko kuma wani layin daban wanda ke akwai time da ya kamata ki kira shi ke zaki ya kiransa bara ki same shi ba wannan lokacin ya rigan da ya canja wannan sim da ko zaki neme sa kaman yayi bara ki same sa ba sai shi lokacin da yake da bukatun magana da ke zai saka wannan layin da shi zai kira ki in kin mishi magana zai iya ce miki maybe network problem ne ko makamancin haka
yana ƙara inganta soyayya ne ko kuma yana batawa
eh to wani gefen yana inganta wani gefen kuma gaskiya yana bata
to ke mun yi maganar waya to mu dawo ta maganar kuɗi tsakanin saurayi da budurwa kuɗi na taka muhimmiyar rawa
kwarai kuɗi yana taka muhimmiyar rawa saboda wani lokacin zaka iya zuwa ka samu inda har soyayya ta kai ga aure tsakanin wasu mutane guda biyu saurayi da budurwa soyayyarsu an masa rana amma idan ka zo da ɗan kudadenka ka dan yi wani abu kai haka kai haka sai ka ji an ce ai yaran nan da kuke gani mutumin kirki ne koda ba a san daga ina kake ba
saboda kai ka zo kai
mai ka zo da kudi yaran nan da kuke ganin sa mun hadu da shi a maka waccan shekaran ma dan dai ko ban gane shi bane saboda kudaden da ka zo da su maimakon ai kokari ai binciki a lokacin da ka zo da wannan kudin ba a san bashi kashi wani abu kasiyar ko kuma shikenan iya kudin naka ko kuma a budurwacce ma ta baka wayannan kudaden din yana faruwa
ko daga ina ka samu su
ba sani ba ba san me sana'ar ka ba kawai wayannan kudaden sai ki ji an fara cewa yaran nan ku turo shi gaishe mu mana mu ba zai zo gaishe mu bane ba gaisuwa suke so ba ka dan zo dai kai wani abu saboda an ce ai ka ba su wance kaza ka ba su wance kaza ka ce ma ka ba su kujeran maka saboda kawai sai a dauki yarinya a baka babu ruwan su gidan da ka kama naka ne aro aka baka a haya ka ba wani ba ruwan kowa ai mai kudi ne Abuja yake aiki shikenan labari ya canja saboda ka kinga kudi sun zo sun taka wata muhimmiyar rawa a nan gurin musamman koda ta lalacewa ne sun dai taka rawa so wannan abubuwan in ba ai hankali da su ba zaki ga soyayya a lokacin da ake tunanin ba mamaki ma an kai shekara bakwai saurayi da budurin a lokacin da ya kamata a ce an yi wani abu wanda shine karshen soyayyar sai kawai kudi kuma sai zo su lalata abun musamman ma aka samu shi wancan din ba
mai karfi bane Fatima me ke bata soyayya tsakanin masoya biyu
to abubuwan da suke bata soyayya tsakanin masoya suna da yawa na farko akwai rashin fahimta na biyu kuma akwai karancin shekaru kamar yadda Sadiq ya yi magana a baya sannan kuma akwai dai abubuwa da yawa amma guda biyun nan su suka fi muhimmanci rashin fahimtar juna da kuma karancin shekaru da kuma yaudara wani lokaci kana son yarinya gashi fa ita din kake so amma saboda kai wasa da sauran hankalin yan matan sai ka je kana tare da ita kuma kana amma kai a zuciyarka fa ita din kake so to ba da ka baya idan ta lura cewa ai ba ita kadai bane kaga bayan da zakai ka wanke kanka ka ce a'a kaza ne ta yadda da kai tunda su ma kila haka kake gaya musu to kin ga yaudara ta shigo shi yayi ne da niyyar yaudari wayancan in ya gama sai ije ya aure ta amma kuma sai da ka baya abin ya ɓaci sannan kuma karancin shekaru kamar da yadda Sadiq ya faɗa mace dama yawanci ita ce ake samu mai karancin shekarun da kuma rashin fahimta yazo daga gurinta amma shi namijin tunda yana da hankali idan ya gane sai ya bi ta a hankali ya bi ta har kuma ya rinka nuna mata abubuwan da suka dace da wanda ba su dace ba har ta fahimta har mizanin lokacin da zai kai na aure yazo sannan kuma na biyu rashin fahimta mai yiwa shi yazo ya ce mata kazani ita kuma ta ce kazani suka kasa fahimtan juna abu guda daya wanda za su miƙar da shi hanya guda daya dukan su fahimta shi ya bata ta wani irin kalma wanda bata gane ba ko kuma ita ta faɗi wani abun wanda shi bai gane ba kuma ya kasa hakuri ya jure ya ji a mene kuma akai faɗa da sauransu irin abubuwan nan dai suna da yawa
gaishe da Madina wakilin sashen Hausa Mamad Ibrahim Kwari ya ci gaba da tattaunawa da barista Huwaila Ibrahim akan rawar da wayar zamani da kimiyya ke takawa wajen tabarbarewar soyayya tsakanin samari da ƴan mata har ma da zamantakewar ma'aurata
to wai me alakar wani abin da kike faɗa da kuma yanayin tabarbarewar neman aure a tsakanin saurayi da budurwa
ayyuka kaga abin nan babu laifi mutum ya zama open to ci gaba amma shi open to ci gaba sai ka zama open to ci gaba na ci gaban da zai amfane ka waya tana da amfani internet yana da amfani amma kuma in ka dauke shi kanshi rashin amfanin nasa in ka dauke shi zaka iya mai da shi amfani duk komai na rayuwa idan ka dauke shi yana da kyau yana da rashin kyau
ko alqur'ani ka karanta zaka iya yin abu
yawanci kuma shi ko alqur'ani ma zaka iya yin amfani da shi ta hanya mai kyau za kuma ka iya yin wannan sa ai duk mutane duk ana gani
a baya kin yi magana cewa da idan za a yi neman aure tsakanin saurayi da budurwa ga yadda abin yake kasancewa amma kuma yanzu ba haka bane ba kya ganin zamanin ne yasa hakan din ba ta faruwa misali wa idan ba haka bane ya ya kamata yanzu a rinka yi tunda zamanin ya bambanta misali bayanan da muke yanzu kin dauko haska cewa gurbacewar yanayin da ake gina soyayyar aure ko neman aure ita ce take haifar da tabarbarewar shi zamantakewar auren da kuma ma sake-sake misali yayi ka tun daga yanzu muna karni na 21 da ke magana wai da wannan ci gaban na abubuwa da aka samu misali kina nufin cewa a koma wancan yanayi na da can ko kuma a'a akwai yadda za a amfani da wannan lokacin da muka samu kanmu kuma a yi shi ya dace da yadda aka yi kuma har ma a samu ingancin neman auren da kuma shi kan auren kansa.
Ka san ko menene iya tafiya da zamani, shi kanshi neman auren da ake yi yanzu in za a yi shi ai ba kowa ne yake yin haka ba. Har yanzu akwai neman auren da ake yin shi a tsaftace, akwai yaran da in za ka zo gurinsu gidansu za ka ci, a gidansu akwai inda za su zauna za ku yi hira ku yi hira ku gama kowa ya kama gaban shi. Ka zo yau ka zo gobe ka zo jibiyu a serious ka aiko iyayenka, iyayenka sun zo sun yi magana an san da kai kuma an san maganar neman aure kake yi. Kaga wannan ai abu ne mai tsafta, a'a ba an je an hadu a gurin cin abinci ba, a'a an je an hadu a kofar hotel, a'a an shiga nan an yi, akwai abubuwa da dama da mu da kanmu ya kamata mu bude idanmu mu yi wa kanmu fada. Kuma ni abinda nake cewa ko su kansu yaran ma akwai wani matsayi da kake kaiwa da duk abinda kai a rayuwa ka sani, idan kai abu mai kyau ka san mai kyau kai, kuma idan ba kai mai kyau ba ma kai ma kanka kai da kanka kana alƙalantar kanka, ba wai sai an yi maka wani alƙalanci ko wani abu ba.
Amma wacce ganin kaman samarin ne suke zuwa da yanayi na yaudara su kuma da yake mata kuna da launi nan da nan shikenan sai kiga an amince da abin da bai da ba na tabbas bane misali.
Dama gaskiya ai dama akwai wannan, kuma ni wannan ina gani ma shi kanshi yaudarar samarin ni ina ganin shi abu ne wanda yake kamar a jikin su yake, saboda wannan lokacin na yaudara as far as I'm concerned zan iya cewa shekaru ne na wani lokaci da suke zuwa kamar wannan adolescent stage din. Wannan adolescent stage din idan mutum bai yi shi ba amma baka yi ba sai kai karayi, haka mutane suke cewa kuma gaskiya ne, za ka ga shi yasa magara ma mutum
amma ni bai yi ba ko ban zo har
a wata kila to karayin nan naka iya tafe wata kila ma kana nan ka fara karayin nan naka goye ba mu sani ba. To kaga wannan abu ne wanda yake a tare da asu ka gane. Kuma mace tana da rauni amma mu kanmu iyaye mata idan za mu dage mu gaya wa kanmu gaskiya mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu yanda ya kamata, ko yaushe kana cikin gaya wa ɗanka cewa duk abin da kake duk abin da yake yi ba kai yake yi ba. Ni abin da na sani dama kullum ka gaya wa yaro duk abin da zai yi a rayuwa ba kai yayi ba kanshi yayi ba, kafin yayi abin da za a rubuta in zunubi ma za a rubuta shi za a rubuta wa ba kai za a rubuta wa ba.
Yanzu kuma lokaci ne na filin da fadase, kuma a yau Lamisu Maiya Murtala za ta koya mana yadda ake yin miyar ganye.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Yau gashi muna kitchen din fa'ida inda zamu koyar da yadda ake yin wato miyar ganye. Ita dai wannan miyar ganye idan uwar gida za ta yi tana buƙatar kifi, ɗanyen kifi ko ta yi amfani da tarwaɗa ko ragon ruwa. Sannan za ta samu kayan miyan ta tattasai da tumaturinta da attaruhu, ko in ba ta amfani da tattasai ta samu tumaturinta da attaruhu da albasa. Sannan ganye kuma za a yi amfani da alayyahu da yakuwa, su ne abin da muke buƙata, sai ɗan manta ɗan kaɗan da gishiri da kuma sinadarin da za ta ƙara miyanta domin ta samu ɗanɗano. Uwar gida idan za ki yi wannan girki, idan bayan kin yanyanka alayyahunki kin wanke shi kin gyara kin ajiye, wannan kayan miya za ki ɗauki daidai gwargwadon abin da za ki amfani da shi, jajjage ake masa, za ki jajjaga kayan miyan nan. To idan kika jajjaga kayan miyan shi yadda ake masa, za ki ɗauko jajjagaggen kayan miyan nan ki haɗa shi da wannan ganye naki na alayyahu da yakuwa, za ki haɗa su gaba ɗaya ki cakuɗa. Cakuɗa za a yi kamar kwaɗa za ki, to shi ne girkin gaba ɗaya. Idan uwar gida ta tashi za ta samu tukunyarta wankakkiya, sai ta zo sai ta zuba daman wannan ganyen, za ki raba shi wajen kashi uku ya danganta da yawan kifinki. Kifin nan kuma idan karfasa idan tarwaɗar ce kika amfani da ita, a ko ragon ruwa ne, za a daddatsa miki shi. In aka daddatsa shi yadda aka daddatsa shi za ki wanke shi, za ki baɗe shi da ɗan gishiri yadda gishirin zai shiga jikinsa kafin ki fara amfani da shi. To bayan kin gama wannan, in kika samo tukunyaki sai ki zo ganyen nan sai ki ɗiba sai ki yi kamar shimfiɗa kika yi masa a ƙasa. Kafin ki fara shimfiɗa za ki sa mai, sai ki saka in manja kike so ki amfani da shi, in kuma man gyaɗa kike so ki amfani da shi. Idan kika zuba shi daga ƙasa sai ki kawo wannan kayan miyan da ganyen alayyahun da kika haɗa, sai ki saka kamar shimfiɗa kika yi. In kika saka kamar shimfiɗa kika yi sai ki kawo kifin nan sai ki dan jera koda kamar guda uku ne a ciki. Sai ki kuma ɗebo ganyen nan sai ki zuba akan shi wannan ainihin kifi. Idan kika zuba ki tabbatar duk ya rufe ko ina. Sannan sai ki kuma kawo kifi sai ki kuma dora akai. Ya zama ne daga ƙarshe wannan hawa-hawan da zaki yi, ya zama ne daga ƙarshe ganyen ne a sama. Kin zuba gishirin ki daidai gwargwado, shi kansa kuma sinadarin ki daddaka shi ya zama na gari ne, sai ki buki barbada. Uwar gida tun da kina girki kin san kimar da kike aunawa na gishiri da abin sinadarin da zaki sa miyar ki tida. Ta yi daidai yadda kike bukata, sannan sai ki samu murfi sai ki rufe. Uwar gida ba a juyawa, amma zaki rage wuta. Idan a risho kike yi zaki rage wutar rishon kuma kamar yadda muke faɗa cewa uwar gida wutar risho ta rinka zama shudiya in ta zama ja to gaskiya girki ba kanta amma idan shudiya ce sai ki danyi ƙasa da shi in kika yi ƙasa da shi wannan a hankali zai dafa miki komai dan haka uwar gida ka a babbaka wuta sannan kuma ba a sa ruwa wannan ita ce niyyar ganyen da muka yi a yau wanda idan kin gama zaki iya ci da shinkafa zaki iya ci da tuwo ko ma dai wani irin tuwo ne na shinkafa ne ko na masara ne ko na dawa ne uwar gida duk tuwon da kike so za ki iya amfani da shi domin ki ci wannan miya.
To a fannin wasanni kuma ko menene ra'ayin masu sauraro game da wasan ƙwallon ƙafar ƙasar Ingila ta Premier League na wannan makon?
A wasan dai mun zo mun buga har rabin lokaci an je an dawo ba kare bin da mu sai daga ba muka samu muka ci kwallo guda daya muna ga muna murna shi mun ciwo mai yaya ne sai suka farke kuma suka kara mana har aka tashi a haka har ga Allah gaskiya mukan nayi wa ƴan Chelsea dariya kuma daga baya ni ma na zo na fuskanci matsala ina cikin bacin rai ina fata dai mu a siyo mana dan gaba guda daya kawai yanzu haka da zo ina ganin labaru na ga kamar ana so a siyo mana wani yaro daga Monaco nan ba tare yake buga fatan mu kawai a siyo mana yaro guda daya kafin a rufe transfer gobe.
To dangane da wasan Arsenal da yadda ta kaya a wannan satin gaskiya ni wannan kullun da suka ci amma ana cewa ba su ne suka sha ba gaskiya ni wannan kullun yayi saboda yadda suka sha kullun nan kullun mai ban haushi haka ina fatan dai insha Allah za mu yi nasara a gaba kuma koda kuda ta kare ta fi karfin yin langa da kare mu dai har yanzu ba mu karaya ba Allah ya yarda mune za mu zo a na gaba insha Allah saboda na ji farin ciki yadda na ga kullun nan aka jefa kullun nan ayyai
amma mallam Adamu ba su suka ci kullun ba saka musu aka yi me yasa wannan yasa ka cikin farin ciki haka tunda har yanzu ba su nuna kwarewar su ba da har zaka iya ganin cewa za su ci daga ƙarshe
a gani akwai yunkurin da suka yi ke gana a gaba za mu samu nasara saboda tun farko ma sun nuna kokarin su. Sunana Adamu Jimba Madara daga jihar Bauchi.
To madalla mun gode da ra'ayoyin masu sauraro akan wasan kwallon da aka yi. To Jamila da Ibrahim Jarmai mun dai ji abin da aka tattauna a zauren matasa da kuma hirar da aka yi da barista Huwaila Ibrahim menene abin dubawa?
Gaskiya Maryam abin dubawa a nan shi ne a ƙasashen da suka ci gaba wa yara suna da ƴanci don haka ma iyaye ba su isa ba su ce za su binciki yaransu su binciki wayoyinsu amma ba haka bane ba a ƙasashenmu na Najeriya da su Niger da sauran na Afirka. Ya kamata a ce iyaye su buɗe idonsu su sa ido su riƙa tambayar ƴaƴansu wayoyinsu don yanzu duk abubuwan da yake faruwa a wayar nan ake yin ta irin su WhatsApp su Tugo ɗin nan BBM ɗin nan duk a duba a riƙa ganin wai wane irin tattaunawa ake yi akan wayar da hotunan da suke dauka da video da suke sawa
haka. To amma kuma kake manta fa an ce yanzu akwai wasu yadda suke yin wani rubutu yadda ma iyayen ba lallai su gane ba
sai su sa yaransu su fassara musu.
To madalla. To amma an shirin yau da gobe zamu dakar da kai saboda naga producer na daga mana hannu mallam Ibrahim sai gobe mun baka lokaci. To anan kuma zamu dakata da fatan kun ji dadin shirin kuma kun amfana da shi. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
and Ibrahim Jarmai
da ni Maryam Dauda da Miss Julie Gresham da engineer Keith muke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.